بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة غوما غوتن جمادى الأولى shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 24 ga watan November shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na 21 cikin jirgin darussa da muke mustaki da ladabi da biyayya daga wannan aji namu na Fasl Sheikh Al-Albani Al-Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar marigayi Mal Albani Zaria, Allah ubangije gafarta masa. To kamar yadda muka saba a wannan aji, a wannan rukuni na darussa, muna karanta littafai ne daban-daban wanda suka shafi ladubba da ainihin wato tsare-tsaren ladubban addinin musulunci. Farko daga littafin Kitabul Adab wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba, wanda ya rasu a shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama. Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba yake cewa babul akhadhi bir rukhas, ko babul al-akhadhu bir rukhas, babun da ke bayani akan wato halascin ko kuma kwadaitarwa zuwa ga ruku da sassauci da shari'ati. Wannan shine babi na 47 kenan. Malai yace haddasana Gundarun an Shu'ba an Mansurin an Malik ibn al-Harith an Amr ibn Shurahbil an Abdullahi qala, wannan isnadi zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Akwai Malik ibn al-Harith, wanda su biyu ne masu irin wannan suna. Akwai Malik ibn al-Harith al-Ashtar an-Nakhai, daya daga cikin mashahuran yan tawayen nan da suka ruruta wutar kashe Sayyidina Uthman. Daga baya ya zama cikin manyan jarumai a sojojin Sayyidina Ali, kuma ya tare da shi a yakin Siffin da sauran rigingimun da aka yi, Allah ya kauta. To ba shi bane wannan, akwai wani Malik ibn al-Harith daban, shi mai riwaya ne, shike amso mana daga Amr ibn Shurahbil, shi kuma daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Qala, yace inna Allah yuhibbu an tuqbala rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu, lalle Allah yana son bayi su karbi sassaucin da yayi musu kamar yadda yake so su aikata abin da ya farlanta musu. Inda aka yi sassauci kamar wajen shan ruwa da aka ce a gaggauta bude baki, kamar wajen mai matafi da aka ce sha azumi, kamar kasru da aka ce matafi ya rage sallah da ire-irensu, abinda yake so kai musulmi kai ruko da wannan sassaucin, kamar yadda kake ruko da azima ta yin azumin idan kana gida, kamar yadda kake ruko da azima ta cika sallah idan kana gida. Ina fata mun gane wannan. Wannan hadisi malai ya fitar da shi a nan, kuma ya fitar da shi a cikin al-Musannaf. Malai ya sake cewa haddasana Gundarun an Shu'ba an al-Hakam an Ibrahim an Alqama anna Abdullahi qala, har ila yau zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud daga Alqama ibn Waqas al-Laythi, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu, Allah yana so a dinga aiki da sassaucin da yayi kamar yadda yake so a dinga aiki da abin da ya farlanta. Wannan shi ma yana cikin Mu'jamut Tabarani al-Kabir. Wa haddathana Waqi'un an Sufyan an abihi an Tamim ibn Salama an ibn Umar qala inna Allah yuhibbu an tu'ta masayir mayasira mayasiruhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu, Allah yana so ai amfani da sassaucin da yayi kamar yadda yake so a dinga kula da dokokin da ya kafa. Wannan yana cikin littafin Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin al-Musannaf na Rishi ibn Abi Shayba. Dukan su zamu ga riwayoyi ne mauqufai daga sahabbai, haka ma wannan riwayar da ke tafe ita ma daga Ibnu Abbas, ita ma mauqufiya ce. Yace haddathana Waqi'un an Sufyan an abihi qala zakartuhu li Abdurrahmani Ar-Rahal, ne wannan ba ar-rijal ba ar-rahal qala qala ibn abbas abdurrahman ar-rahal yace ibn abbas yana cewa inna allaha yuhibbu an tu'ta mayasiru kama yuhibbu an tu'ta azaim Allah yana so a dinga aiki da sassaucin da yayi kamar yadda yake so a dinga aikata abubuwan da ya farlanta wannan shi ma yana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal da as-sunan al-kabir na imamu abubakar al-baihaqi da littafin mu'jam at-tabarani al-kabir da makamantansu malam ya sake cewa haddathana waqi'un am musa ibn ubaida am muhammad ibn al-munkadir qala wannan riwaya ta kuma marfu'iya ce amma kuma mursala domin muhammad ibn al-munkadir tabi'i ne kun ga shi ya rafa a hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ambaci sahabi ba yace inna allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yuhibbu an tu'ta fara'idu wannan ma riwayar tabarani ce a cikin mujam da shi da shi da shi da al-musannif wato ibn abi shayba a cikin littafin shi al-musannaf wa haddathana abdullah ibn idris al-husayn an-sha'bi am masruqin anna qala inna allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yuhibbu an tu'ta azaim wannan kuma ya zama wannan munqati kenan ko eh maqtu ana maqtu magana tabi'i wa ma li tabi'in huwa al maqtu wa haddathana yazid ibn harun an al awwam an ibrahim at taymi qala inna allah yuhibbu an tu'ta mayasiru kama yuhibbu an yuta'a fi azaimi Allah yana so abu sassaucin da yayi kamar yadda yake so a mai da'a a cikin abubuwan da ya ainihin wajabta duk wannan hadisin suna tabbatar da wannan magana za mu zo mu ji riwaya wadda take ainihin wato marfu'iya wannan riwayar tana cikin littafin musannad ibn abi shayba wa haddathana abu salama abu usama an-nadhr ibn arabi an ata'in qala idza tanaza'aka amrani idan abubuwa guda biyu suka zama suna jayayya da juna a cikin zuciyarka kaza ya kamata ayi ko kaza matsayinka na malami ko shugaba ko mai karantarwa ko mai fatuwa ko matsayinka na ɗaya daga cikin gamagarin musulmai Allah yace fahmilil muslimina ala aisarihima to ka dauki musulmai ka sa su a bisa abu mafi sauki a cikin biyun sai malai sake cewa haddathana ibn numairin an hisham an abihi an aisha qalat wannan ita ce riwaya marfu'iya da aisha take bada labarin aikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama aisha take cewa ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina amraini ahaduhuma aisar min al-akhari illa ikhtara alladhi huwa aisar ba a taba baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zabi akan abubuwa guda biyu ya zama ɗayan su yafi sauki ba face sai ya zabi mafi saukin wannan riwayar akwai ta a cikin Bukhari da Muslim a cikin littafin Imam al-Bukhari ta zo da lafazin cewa ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina amraini illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman ba a taba ba annabi sallallahu alaihi wasallama zabi akan abubuwa guda biyu ba face ya zabi mafi saukin su matukar ba saban Allah bane aka ce fa in kana ithman fa kana ab'adan nasi minhu ko anhu idan ko saban Allah ne to annabi ya fi kowa nisantan saban Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da ya shafi akwai options guda biyu wanda za a dauki wani decision ko za a tabbatar da wata ka'ida ko za a yi wani hukunci wanda bai da nassi karara akan ga abin da za a hukunta to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan duba meye mafi sauki ga musulmai kamar yadda aka gani a cikin rayuwarsa yau da kullum mai ne zama mai sassauci ga bayin Allah mai ne zama mafi sauki to sai zaɓi mafi saukin saboda haka yi zaɓen mana wato sassaucin da aka yi mana game da sallah a Isra'il da shawarar sayyidina Musa alaihi salam ya zaɓen mana mustahabbancin sallar tarawih ya guji yinta tare da mutane don ka a farlanta ta ya zaɓen mana sassauci ainihin wato game da zuwa yaƙi wanda Allah ya amfani da Allah ya sauƙaƙa mana saboda sassauci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin nufaci mu daga jakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu daga yaki ba kowa yake zuwa ba sai lafiyayyu sai wanda za su iya samun guzuri da sauransu haka kuma hatta kafirai da aka bashi shawara kafiran da aka kama a Badar a kona su ko a ba kowa dan uwan shi ya daddatsa shi ko a kakkashe su ko kuma a bar su su bada fansa a sallame su sai annabi ya ga wannan yafi sauki a bada fansa musulmi su samu wani abu amma aka ce mutum ya kama dan uwan shi ya daddatsa shi ko ya daddatsa shi din zai dade yana jin takaici da damuwa a cikin zuciyarsa balantana kuma konawa nabi ya ce babu mai azaba da wuta sai ubangijin wuta sai ya ga wancan yafi sauki saka sai ya zabe shi amma daga baya Allah ya nuna mai a'a da bai zabi wannan din ba da bai zabi wannan din ba da shi yafi to amma da shi kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman meye mafi sauki to haka ake so a dauki wannan sunna to amma shi a tsakanin shi da ubangijinsa wajen bauta da ubangijinsa to yana zabawa kanshi azima ga abinda Allah ya kebance shi da shi kamar sallar dare kaga Aisha take ce mishi me yasa ba za ka tausaya wa kanka ba yace ina so in zama bawa mai godewa Allah to da a ce tare da mutane yake yi fa sai yace in liman zai wa mutane limanci to ya sauƙaƙa musu kuma ya dinga yi musu sabai fada wanda aka same su da rashin sauƙaƙawa yace innaka lafattanun ya mu'ad misali yace yace wa mu'azu cewa kana zo ka jarabci mutane ne ka so ka zama mutane fitina su dinga sallar asubahi kaga idan da mutane ne sai ai sassauci in ya fara sallah ya ji kukan yaro yayi ne ya tsawaitawa sai ya gintse ta saboda tausayin mahaifiyar yaron ga sun dai misali birjik akan sassaucin sa da sauransu saboda wannan nuni ga ga cewa kamar yadda Imam Nawawi yake cewa sabilul muslimina fihi anna sabilul muslimina an anna fi irshadul muslimina ila an yakuna sabilu hayatihim al-taysir wannan yana nuna musulmi cewa tafarkin rayuwar musulmai ya zama tafarki ne mai sassauci wal musamaha da yiwa juna alfarma da tausayi da kauda kai a kasuwanci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu mar'an samhan idza shara wa samhan idza ba'a a aure ne in zaka yi aure ko zaka aurar da diya kai sassauci zaka bada hayar gida ne ko daki kai sassauci kai malami ne na jami'a ko na polytechnic ko na secondary zaka hada jarabawa madalibai yi musu sassauci kar ka zama mugu azzalimi wanda za a yi ta jin dardar wani magana da kai ma ta gagara magana ma ana so a yi ma wani amma saboda rashin sassaucin sa ana jin tsoron ma me zai fada mata na tsoron ka ƴaƴa na tsoron ka makwabta dalibai abokan kasuwanci ma'aikata a office kowa na shakka yi maka magana saboda rashin kyakkyawan mu'amalarka to wannan baya cikin mu'amalar musulmai ana so dama at taysir yace wal bu'di an tashaddud al mubalagu fihi da kuma nesantawa tsanantawa zafin kai da hamasanci a nesance shi ma'al wuqufi inda hurumatillah amma fa ba tare da tsallake inda Allah ya yi iyaka na dokokinsa ba ai sassauci ai a saki fuska ai mu'amala ta girmamawa amma banda tsallake hurumin da Allah ya ainihin wato dakatar dan an ce kai sassauci a matsayinka na officer ko a matsayinka na oga office to wannan bai nufin ka bara da matan mutane kai tashar holiya da su a gaisa cikin mutuntawa ina kwana jiya lafiya ina gajiya sai ta yi aikin ta kai naka amma ko shi gane sai ka saki jiki da mata a zo office a shati a dinga chatting da sauransu to wannan ba daidai ba na fata mun gane wato kai zama dai mabda'in ka na sassautawa a cikin hudud ne na abinda shari'a ta halasta ba a cikin hudud na abinda yake ya fita daga abinda shari'a ta halasta ba wannan yana daga cikin abinda yake sananne a addinin musulmai wa da sanan ibn idrisa allaisin an tawusin an ibn abbasin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah yace yassiru wala tu'assiru wannan yana cikin bukhari da muslim ku sauƙaƙa wa mutane kada ku kuntata musu kar ku zama masu kuntata wa mutane akan mu'amalar da za ku yi da su ya zama a same ka da sauki a same ka da sanin ya kamata da dattaku da girmama na gaba da kai da tausayin na ƙasa da kai na gaba da kai din nan ka sani cewa kai ma wata za ka zama na gaba da wani kuma za ka so a girmama ka na ƙasa da kai din nan ka san kuma cewa kai ma wata rana za ka gamu da wanda ke sama da kai kuma za ka so ya mutunta ka
to zama da na ƙasa da na sama kowa ka mutunta shi wa da sana wakiun an shu'ba an sa'idin ibnu burda an abihi an jaddihi anna nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu huwa wa mu'adha yace lokacin da nabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki abu burda da shi da mu'adh ila al-yamani ya aiki su ƙasar yaman qala sai yace da su yassiru wala tu'assiru ku sauka wa mutane kada ku kuntata musu wannan yana cikin bukhari da muslim kenan musamman a lokacin da za a je da'awa zuwa wasu kasashe ko zuwa inda babu yaduwar musulunci akwai bukata ta musamman zuwa ga sassauci sai annabi ya ƙara maimaita musu wannan sanda zai musu bankwana ya tura su zuwa wata ƙasa inda musuluncin da aka samu a ƙasar ko adadin musulmai bai kai na Madina ba to wannan kaga yana nuna ƙarin bukatuwa zuwa ga sassauci ga wanda zai je wani wuri inda watakila inda kake an saba da harka addini an fahimci addini sosai to yadda zaka mu'amalance su daban da yadda zaka mu'amalanci wasu waɗanda ba su ba babu ma jaa ibnu al-ukhti al-qaumi minhum babu da yazo game da tabbatar da cewa dan yar uwarku to yana cikin mutanen yana cikin danginku wato yar uwarku kanwa koya tayi aure a wani gida ta haifi da kaga dan wadancan ne ku yanzu kawunnai ne ba ku da ka cewa game da shi in mace ce in za ta yi aure ba ku ne ba gunku ba a zo nema ba dangin mata go to amma duk da haka yana da dangantaka da ku wata dangantaka ta taimakekeniyan juna da tausayawa da sauransu hasali ma a al'adance za ka ga dangin uwa din ma sun ma fi tausayawa duk da a waka ana cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalin aba'id ƴaƴanmu su ne ƴaƴan da mu muka haifa da ƴaƴan da ƴaƴanmu maza suka haifa amma ƴaƴanmu mata ƴaƴansu ƴaƴan waɗancan ne tare da cewa shi wannan bai da gado dan mace bai da gado a gidan kakannin shi din can ko ibnul binti bai da gado amma dai shi ma dangi ne kar ka dauki wancan baitin ka dauki abin da za ka faɗa ana domin shi wannan karatu ne wancan kuma waka ne kawai malam yace haddathana abu usama an aufin an ziyad ibn mihraq an abi kinana an abi musa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu ukhti alqawm minhum nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin bukhari daga anas dan malik akwai kissar zai za mu zo mu ji ta a wata riwaya amma kamar ciduninta annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kirayi ansar yace zai yi mitin da su yace kada kowa ya shigo sai ansarawa to suka tashi zuwa sai wani ya zo da me yake ce mishi ne wai shine nifi ne ko nis nifi ne kenan namiji ko wannan turanci yana bani wahala har kullum nifi ko namiji shine nifi ta mace tace nis ko kullum ranka faɗo wannan turancin sai nayi tunani ina ga tun farko na haddace shi da kuskure ne ko yaya ne Allah ya kyauta akwai wani abokin malam shi da muke gamuwa da shi a Kano na kasa rike sunan shi sai dai dinga cewa kufa da basara wai sunan shi kenan kufa sai na kasa rikewa kawai in na gan shi sai in tuno kufa da basara da haka nake rike sunan shi kan ya riga ya fara rikirkicewa to nafin ɗinka ya kai ustazu da aka tashi zuwa sai wani cikin sahabbai sai zo da nafin ɗinsa sai ya shigo da shi cikin ansarawa har an kulla wurin mitin sai annabi ya tambaye su ya ce dukanku nan ansarawa ne ko akwai wani bare sai shi wannan yace to ni dai nazo da wani shine an nu'man ibnu muqrin haka ake kanta sunan ko nu'man ibnu muqrin yace to ni dai nazo da shi ya manzo Allah gashi a ce ko ya fita annabi ya ku rabu da shi inna ibnu ukhti alqawmi minhum kaga annabi yana da sassauci da fahimta kuma ce ne ka zo a gaice ka walima da ka tashi zuwa ga kuma da zangayi sai ka taho da wani wanda ba gaita ba kuma an ce one card discard admit one aka yi saboda rowa da aiki sai a ba katin gaita sai a ce kai kade zaka shiga haba jama'a abinci ne fa ba aljanna bace da za a ce in kai da aka ce shiga kai kade zaka shiga to in ka zo da wani ya kamata su ko masu gayyata su karamci su kau da kai su ce to ba komai ya shiga kawai after all ta'amul wahidi yakfi ithnain ba haka bane in ma ba su ƙara fulat ɗin ba yanzu bakku ku bi ku ci fulat ɗinka to sai annabi ya ce musu inna ibnul uqt al-qawmi minhum babu komai a bashi ya zauna din a wata riwaya kuma ya faru da Qurayshawa suma suma da annabi ya kira su yace zai mutun da su sai suka zo da wani mai suna Utba ibn Ghazwan to Utba din kaman shi ma Nu'man duka ƴaƴan mata ne kaman dai misali yanzu a ci misali daga nan Zaria kana da ƴa ko kanwa sai kai mata aure sai ta auri wani a Kano ko Sokoto ko Maiduguri to duk in tayu kaga yanzu waɗannan yaran Sokotawa ne da Kanawa da ƴan Borno ya yake ci musu ne Kanuri ko da Kanurai bayan Allah to kaga in suka zo nan Zaria yanzu sun zo gun dangin uwarsu ne saboda ana family meeting asali babu su sai abin sai suka sabga su kawai duk wata sabga da ake da ƴaƴan nan su babu su in an tashi yin kayan sallah ba sa cikin lissafi a ce sai an tura musu da kayan sallah mai duguri saboda ba ƴan gidan bane ko to amma idan wani a cikin su yana nan lokacin azumi aka zo yin kayan sallah kai kana wan wannan uwar tashi ko kakan shi zaka yi rashin imanin da zaka ce shi ba zaka mishi ba tsakani da Allah a ce daga can Maiduguri sai aka tuwo shi makanta AB sai azumi ya rutsa da su ana akai hutu dan gajeren hutun da irin na karshen azumi sai ka ce ba zaka mai kayan sallah ba sai ka aika wa ubanka ya kuma da kayan sallah ai kaga ba zaka yi haka to shine ma'ana ibnu ukhtil qaumi minhum alhamdulillah gaskiya wannan al'ada dama ba ta cikin mu mutanen kasar nan mutane suna kaunar jikokinsu da ƴan uwansu da ƴaƴan ƴan uwansu mata wataƙila ma fiye da ƴaƴan ƴan uwansu maza ko fiye da jikokinsu na ƴaƴansu maza fiye da haka a al'adamu malai sake cewa haddathana waqi'u an shu'ba an qatada an anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu uqtil qaumi minhu wani tsiri riwayar irin cikin bukhari din da kuma littafin tabarani al-kabir wa haddathana waqi'u an shu'ba qala qultu li muawiyah ibn qurra سميت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمان بن مقرن ابن أخت القوم منهم قال نعم يتي ناتم بي معاوية بن قرة شن كاج أنس بن مالك ينا فدن ونن حديثي جمد أن نعمان ابن مقرن وتنعمان ابن مقرن وني صحابين وندي كدا تاريه من كو شكين صحاب بي غرنسو كبيلة مزينة كبيلون لسكي دكس كين وندسكي جيفن غري حكا بات كم مدينة سكيبا bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina galibin su waɗannan kabilun kamar Banu Salama garin su wancan Amr dan Salama dan Salima duk idan mutane sun zo baki kafin su shiga Madina a zamun nan da suna da al'ada za su tsaya a bayan gari su sake shiri saboda zai zama sun yi datti tafiya ce akan dawakai da raƙuma da jakkai kuma cikin ƙasa da ƙura saboda kan natare da su zama sun yi datti to kafin su shiga gari sukan tsaya a anguwanni ko ƙauyuka ko rugagen ƙabilun da ke waje dinnan sai su sake shiri su yi wanka su gyara jikinsu sannan sai su wuce saboda ka waɗannan ƙabilun suna da wani wurin yada zango haka da suke ajiye mutane kuma kaga dole suna da labarin ƙabila kaza ta zo ta musulunta su wani su sun musulunta saboda ka wata na kawai sai Nu'man ibn Muqrin ya tashi a cikin ƙabilar su ya yi jawabi ya ce jama'a kada mu zama mu ne muka fi kowa tsiya kowa ya zo ya musulunta mu muna zaune ba musulunta ba ai gara mu je mu musulunta ko to anan kuma anan take sai ya zama ƴan uwan shi mutum tara Banu Muqrin mazaje dukan su suka amince da haka ƴaƴa goma na mutum ɗaya suka musulunta rana tare da kuma wasu mahaya da wakai cikin kabilar su mutum 400 shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu kirari da cewa gari ne na masu imani hasali ma wasu malamai suna ganin a kansu ne Allah ya saukar da wata aya dake cikin suratu At-Tauba fadan Allah wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wa la yadiki shamil al-a'rabi wa yu'minu billahi wa lam al-akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbat Allah yace a cikin wato kauyawa wadanda aka ce al-arabu ashaddu kufran da kaza da kaza din nan to akwai wadanda kuma su daga sai suna da imani kuma duk abin da za su bayar to neman yadda Allah suke domin da za su taho sun taho da dukiya sun taho da dabbobi suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta suka kawo kuma sadaka wa talakawa Allah yace waɗanda suke yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasuli sai Allah yace ala innaha qurba ku ji cewa Allah ya yarda da wannan neman kusanci da suke ga Allah Allah ya yarda da kusancin su innaha qurbatun lahum sayadkhuluhumullahu fi rahmatih da sannu Allah zai shigar da su cikin rahamarsa Allah ya ce inna Allaha afuwun ghafur haka ne ghafurur rahim ko inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne majiƙai to a kansu aka saukar da wannan aya saboda suka zama wato ana yaba musu akan gubarin da suka yi to amma ya mutu da wuri ya mutu shahidi a yakin Nahawund zamanin Sayyidina Umar shine komandan yakin kuma shi aka fara kashewa Sayyidina Umar ya kira shi yace zan baka aiki yace indai aikin tara kudin haraji ne ko aiki a Ministry of Finance gaza kayanka amma idan aiki ne a Ministry of Defense ki to zan karba yace idan ma na san kai mayaki sai ce to ka tafi kufa ka je ka jagoranci sojoji ku kai farmaki wuri kaza to haka akai ko da suka je kai farmakin nan tunda asubahi yana addu'a yana cewa Allah ka azirta ni da shahada kuma ta zama sanadiyar samun nasarar musulmi kuma shine farkon shahidi a yakin kuma musulmi suka samu nasara kisa tana nan a cikin tabaqat ibn sadin da al-bidayah wa an-nihaya Allah ya kara mushi yadda da rahama wa da sana wakil an sufyan an ibn khuthaym an isma'il ibn ubaydillah ibn rifa'ata an abihi an jaddihi qala jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraish fa qala hal fiikum min ghayrikum qad riwayat quraishawa wanda aka ce an zo da utba ibn ghazwan ce a shin a cikin ku akwai wanda ba quraish ba qalu la illa ibn ukhtina sai dai akwai wani nifi din mu wa halifuna da kuma wani abokin rantsuwan mu wa maulana da kuma wani bararran bawon qala sai annabi yace inna ibnu ukhtikum minkum wa halifukum minkum wa maulakum minkum duka annabi yace ya jaza su ba komai a basu su zauna su ji wannan mitin wannan ita ma tana cikin littafin Bukhari da Muslim da kuma cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal wannan ne yana nuna sassauci da samahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kori mutum ba in wani ya gayyato shi zo da shi to ba zai kore shi ba ba daidai bane a dinga kore mutane daga wurin da yake za su samu fa'ida ko wani amfani wallahu ala bara mu tsallaka inda malai yake cewa a cikin makarimul akhlaqi na al-imam al-hafid ibn abd dunya wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 281 malai yace daga lambar tarjuma ta 199 in za a tuna bai gushe ba yana mana labarin jarinta a matsayinta na dabi'a cikin dabi'u na kwarai zamu tashi inda yake cewa haddathani muhammad ibn hassan ibn fayruz qala akhbarana hajjaj ibn muhammad qala akhbarana sari ibn yahya an ibn sirina anna al muslimina intahu ila ha'idin qad ughliqa babuhu fihi rijalun min al mushrikina musulmai sun kai kan wata wani katanga ko a ce wata ganuwa an kulle kofofin garin kafirai sun taru a ciki فجلس البراء بن عاذب على ترسل وقال سيبراء بن عاذب يهو كان وني شيلد واتو غركوا يتي مسو ارفعوني برماحكم كو دغاني دا كيبو دينكو دا ماسو دوغاي سو اكا دغا هكا اكا دغا شي غباكي دايا سنن سي يي سي اكا ورغا شي يي الكافرا يسو ماسو كو سي سي يدر cikin garin فالقوني اليه فرفعوا برماحهم من وراء الحائط fa'adrakuhu waqad qatala minhum 10 aka riski har ya kashe mutum 10 shi kadai kuma ya bude kofa su kuma sun mishi rauni ta koina dama yana fadawa kawai yana fa inda kofa take yana sara yana suka ana kawowa yana kaucewa har sai da kai kan kofa ya bude kofar su kuma sun riga sun kwantar da shi to haka mutanen da suke da irin wannan jarinta jama'a Allah ya ba mu albarka su ko haka zamu ci Allah ya ba mu danshin su kuma kana bin wani dan kara wani mahala kara ashana ne ci duk kwanta za a ci wa da sana Abubakar ibn Aslam qala akhbarana Nadir ibn Shumayl qala hadathana akhbarana Shuba an Abi Ishaqa qala samitu Hassan ibn Fa'id qala samitu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu الجبن والشجاعه غرائز في الناس مدن خطاب يجي ده جارنتا ده لالاتي تلاباقوا ودنن وسه دبيو ني نا اصلي تاره ده متاني واتو متن جاري ني ده ماتن جاري مي ده متن ملالاتي ني دان كوم ملالاتي ني تلقر رجلا يقاتل اما لا يعرف شي زك غا وني ينا ققرن كاري وند ما بي سني ذا اتشوتي وني كوي يزو يشغا دان يا كاري شي بي ما سان شي با wa talqar rajula yafiru an abi kun ko za a mari baban shi ya gudu ya guya sai dake wannan isnadi ne mai rauni kwarai da gaske saboda Muhammad ibnu Hassan ibnu Fa'id wannan yana da rauni sosai amma dai abun ya dace da waki ko wa hadathana al-hasan ibn sabbah qala hadathana abdullah ibn wahab an abdullah ibn umara wannan ma abdullah ibn umar al-umari ya rauni ne an zaid ibn aslam an abi qala ra'aytu umara yumsiku udhna farasihi bi ihda yadayhi wa yumsiku udhnahu al-ukhra thumma yasibbu thumma yasibu hatta yaqa'uda alayhi Umar dan Khattab aka ganshi dan zai hau dokin sa baya sa linzami sai ya kama kunnan ya rike ya sake kama dayan ya rike kawai sai ya taka ya wuntsa laya babu linzami wannan shi ma isnadin ya da rubu wa hadathana ishaq ibn isma'ila qala hadathana abu usama qala samitu al-ahmasha yadhkur an abi ishaqa ya an as-sabi'i kenan qala lamma aslama ikrimah ibn abi jahl yayin da ikrimah dan abu jahl ya musulunta Allah ya kara masa yadda ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ikrimah yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ma atruku maqaman qumtuhu li asudda bihi an sabilillah illa qumtu mithlahu fi sabilillah yace bazan bar wani bugire dan taba tsayawa ne wa musulunci ta asa ba sai na sake tsayawa a wajen na taimaki musulunci wala nafaqatan anfaqtuha li asudda biha an sabilillah kuma duk wani abu dan taba kashewa dan na kawar da hanya Allah illa anfaqtu mithlaha fi sabilillah sai na ciyar da irin wannan don Allah shi sa ma ko zakka ba yayi duke shi duka ta zama ta siyan makamai falamma kana yawmul yarmuk yayin da aka yi yakin yarmuk aw ghayruhu ko wani yakin daban qatala qitalan shadidan yayi yaki mai tsanani fa wajadu bihi bid'an wa 70 darba aka sami wato rauni a jikin shi 70 da wani abu ma min bayna ta'natin wa rumyat wa ramyatin wa darba tsakanin suka da wuka ko suka da mashi ko harbi ko sara da takobi duk jikinsa wai ainihin wato ciukari ikirma dan Abu Jahl yayi shahada a ɗaya daga cikin yaƙin da suka yi a ƙasar Sham sai dai akwai sabani mai yawa game da wanne ne yaƙin da ya shahada shi zaka ji ya ce aw ghairihi lamma kana yawmu yarmuk aw ghairihi ya kuki ne guda uku akwai ajnadin akwai yarmuk akwai marjus safar ko marjus safar waɗannan ya kuki guda uku malaman tarihi sun yi sabani akan wacce aka fara yi sannan sai wacce wanne sannan sai wacce saboda wannan sabanin sai ya haifar da sabanin waye riga mutuwa tsakanin wane da wane kamar shi ikrima da shi da Khalid ibn Sa'id ibn al-As wanda Khalid ibn Sa'id ibn al-As shi ma komanda ne kuma shi ya auri Ummu Hakim bintul Harith wanda take ita ce matar wannan shahidi Ikrima to sai kaga a wani waje an ce shi Khalid ya riga shi mutuwa kuma shi ya auri matar shi a bayan shi a wani waje kuma a ce kaza da kaza da kaza amma dai magana mafi kusa da inganci shine a yakin Ajnadin ne a shekara ta 13 bayan hijira anan ikrima yayi shahada wallahu alam zaka ga al-imamu ibn al-asir ya ka kawo maganganun a cikin abin nan a cikin usdul gaba inda yake cewa ya qaul ishtibahu fi tartibi hadhihi al-ma'arik akwai rudani da ke faruwa wajen jera wadannan tsakanin maganganda zaka gani wani lokaci a cikin littafin tabaqat na ibn sa'din bidawa ne na ibn kathir al-kamil fi tarikh nabul asir da makamantan su zaka daga ganin wato kamar ittirabi ne kuma dama hikayat da labarai irin waɗannan dama wannan ba wani abu bane ga wanda ya san ne ilimi ibn taymiya yana fana wannan magana kafin shi ma malamai da yawa sun faɗa cewa abubuwa uku ba a binciken isnadin su haka ake karba yadda yazo yace asiyar wal malahim wat tafsir riwayoyin tafsiri da riwayoyin kisoshi da riwayoyin yaƙe-yaƙe ba a bincikan cewa dole sai isnadin su ya tabbata sannan za a karba yace yakfi an tarida min turqin mutaaddida mursala da zaran an samu riwayar ta zo ta hanyoyi daban-daban wanda suke marasil cito wannan ya tabbatar da asul qissa fil jumla cewa ta faru amma tafasil ba dole su tabbata ba kuma tunda dama ba su ne mahallin kafa hukunce-hukuncen shari'a ba saboda haka dan ba su inganta ba za su fitar da shari'a musulunci da komai ba malamai sun yi sassauci wajen ruwaito su da itibari da su ba tare da an tantance ba so daga bayani aka samu malamai wasu suka dauki wani sabon manhaji na cewa dole sai an tantance su ma amma malaman da suna karba haka a ci da hakuri ina fata mun gane wannan to ire-iren su ne wadannan za ga su mudalat marasi wato riwayar mutanen da suke masu rangume a wajen haddasu riwayar majahid da ire-iren su to amma amana ce ilimi ta lazimta idan dalibai ne ake karatu kamar yadda muke misali yanzu mu dalibai ne ba wajen wa'azi bane babu laifi a karanta ko a gun wa'azi ne ko a gun dalibai amma a gun dalibai yana da kyau duk abin da aka sani na mushkila a fada dan mutane su sani dan ilimi ne amma idan gun wa'azi ne to kawai hikimomin za a dauko da abubuwan da suka shafi wato falalolin duk sai amma ma kawo mutane dan dai su tuba su ba abin da suke gaibin amri dai zama sunan mutanen kirki ina fata mun gane eh amma wannan bai nufi ga jaka dinga dauko wanda suke masu rauni kwarai abin da wanda suke wato manakir da mawdu'at ba su ake magana ba ana nufin waɗanda suke da dan galmi-galmi ina fata mun gane wannan kuma wanda ba kafa shari'a za a yi da su ba wa'azi za a yi da fadakarwa da nuni zuwa ga falala da makamantansu wallahu a'lam sai ma da yake cewa na'am shi ma ikrima yayi babu silatir rahim babu da ke bayani akan sada zumunta فلا لسادة زمنتا قال دسنا علي بن الجعد وغيره عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقول أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة فشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته wannan riwaya isnadin ta sahihi ne al-imamu abu dawud da tirmidhi sun ruwaito ta haka nan baghwi a cikin sharh sunna haka nan al-imamu abin nan wato al-baihaqi a cikin sunan dinsa nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa a cikin hadisul qudsi ni ne Allah ubangiji ni ne ubangiji mai rahama na halicci tausayi na halicci zumunta na halicci mahaifa sai kuma na tsera mata suna daga sunana daga Ar-Rahman aka ce sunanta Rahim wanda duk ya sadar da zumunta zan sadar da shi da rahmata wanda duk yake mugunta zumunta ni kuma zan tumike shi daga rahmata shine Al-Batt kuma da yake saki a ce ya zama batti wa hadathana ibn Jamil qala hadathana Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Ma'mar ibn Shihab عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن وراد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إنه وجب وحدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارد أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف يعوده فقال له عبد الرحمن وصلت وصلتك رحم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه wannan kuma yana ba da labarin cewa Abdullah dan Qarib yake cewa daga babansa ya karanta da shi cewa bashi da lafiya ya shiga wato annahu dakhala ala Abdurrahman ibn Auf ya'ud ya shiga ko Abdurrahman dan Auf ya gaishe shi bai da lafiya fa qala hu Abdurrahman sai Abdurrahman yace mishi wasalatka rahimun Allah ya sa zumunta da kasadar ta sadar da kai da rahamar ubangijinka yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin sai ya fadi kwatankwacin wancan hadisi da ya gabata shannan shi ma isnadin shi sahihi ne ko kuma ce hasan wa hadathani Muhammad ibn Yazida al-Adami wa ghayruhu akhbarani Abu al-Yamani akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamza qala akhbarana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Husayn qala akhbarana Nawfal ابن مساحق عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها حرم الله عز وجل عليه الجنة ايش زمنتا وان ريشي ني ريشي مي 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 غنيا يكي كو ايتاتوا دا سكا سرقكي دا جونا شيني شجنة دا الله اوبنجي مي رحمة وان دي ينكي تا تو الله اوبنجي زي ينكي شي دا رحمة واتو شجنة كما دا سكي فسر اسنا تيوا قرابة mushtabika wato take sama da ƙasa ko ta koina wannan hadisi shi ma sahihi ne amma ya rutu shi da al-imamu al-hakim wa hadathana bishr ibn mu'adh al-aqdi qala hadathana umar ibn ali qala sami'tu mujammi' ابن يحيى بن زيد قال سمعت احد امومتي سويد بن عامر الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوا ارحامكم بالسلام yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga wato jika zumuntaku ku dinga sabunta zumuntaku kuna watsa mata ruwa bisalami da yawaita sallama eh walau bisalam koda da sallama ne koda a ce baka da kudin da zaka bayar baka da lokacin da zaka je ka ziyarci mutum ko ka halarci wani sha'anin sa ko wani abu makamancin haka to ka dinga yi koda da sallama ne sallama idan an gamu ko sallama ta hanyar kira a waya ko gidan ga yaka mishi da wani message na sallama da makamantan su a sada zumunci asali al'ada ta dan adam amma musulunci ya zo ya recognize dinta ya sanya ta a cikin sunan na addinin musulunci amma kuma ya batta a bude cewa sada zumuncin menene hakikanin sa shine abinda a urfin mutanen garin ku ko kabilanku wannan ana kallon shi a matsayin zumunci to shine zumunci ko mun gane kyauta ziyara a tarayya akan farin ciki ko bakin ciki jaje akan damuwa suna cikin haka ko wato ka ziyarci mutum dan uwanka da jini ko abokin mahaifinka ko danginka ka ziyarci gidan shi da ci gidanka ayi tarayya akan farin ciki an mai haihuwa an ya aurar da ya ko yayi aure ko an bashi wani mukami ko ya samu wata ci gaba a rayuwa haka lokacin damuwa ko bakin ciki lokacin mutuwa ko wata asara ko wani abu da ya faru da shi na damuwa irin zamanin na ce kidnappers sun kama shi kaje kai ma iyalan shi jaje ka taimaka musu abin da ka taimaka musu a shiga a fita a ga cewa an karbo shi yana cikin wannan duk abin da za a gani a matsayin zumunta haka nan kuma wato taimako na kuɗi taimako na abinci ko kuɗi ko taimako na alfarma duk abin da zaka yi ne ba tare da ya fita daga abin da yake ya saba wa doka Allah kan banda abin da ya saba wa doka Allah to wannan yana daga ciki to mafi karanci shine sallama da amsata yana daga cikin abin da ake zargin mutane a wannan zamani kin yin sallama ma mutane ɗan uwansu musulmi ko kin amsawa sai wanda suka sani ko wanda suke neman wata alfarma a wurin sa to wannan yana daga cikin kurakurai jama'a sai mu gyara musamman kaga mutum in ya in ka mai sallama wani ma sai ya kalle ka yaga kana da gemu irin na ustazai to sai ya maka in baka da shi ya kalli wannan ka yaga a dangala ba kawai sai ya tsaki to wannan ba daidai bane ko kuma kai ustazan ka mutum sallama ya kalle ka yaga ka ustazu shi ma ba zai amsa ba duk musulmi in ka mai sallama wajibi ne ya amsa kai mustahabi ne kamai shi kuma wajibi ne ya amsa dan haka ya kamata zama mu kiyaye yada sallama a cikin mutane yana cikin yada aminci da kuma dalilan da ke sa mutane su shiga aljanna sannan yana rage yawan rigingimu da fitintunu da gaba da matsalolin da suke cikin mutane al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da al-Imam al-Tirmidhi cewa wato shedan ya yanke tsammani daga wannan al'umma ta koma tana bauta mishi ta koma tana bautar gumaka saboda sai ya ce bari ya kullo musu ta hanyar sanya rigingimu da matsaloli da hasada da gaba da ke ta tsakankanin su saboda haka wannan shedan ne yake sa mutane da haka ya kamata mu dinga kunyata shi mu zama mutanen kirki Allah ka gafarta mana to sannan kuma ya kamata kai kuma ka zama mai ba mutane uzuri wanda zaka mai sallama a zamanin nan ka ga bai amsa ba to ka mai uzuri halayen waye yake ji halaye da cikin wata damuwa wani tunani hankalin shi bai kai ba kuma mun gane zaka mutane sai ta tafiya hankalin su bai tare da su wani sai dai baka ji sai wani ma sai an mushi hon bai ga ya ga shi a tsake titi yake kai da kake tuka abin hawa sai ka dinga bi a hankali yin wanda ake ji da bala'in da ake ji da kidan tanaran dan jama'a ya rikita mutane fa Allah gafarta ba sai mu tsallaka littafin al-Muntaqa min kitabi makarimul akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudi dara'ikiha na al-kharaiti da ya rereye daga littafin wato wanda as-Salafi ya rereye daga littafin al-kharaiti za mu tashi daga lambar tarjama ta 155 inda ma da yace haddathana Ali ibn Harb qala akhbarana ibn Idris al-Laythi qala mashaytu ma'a Talhata ibn Musrif fa qala law kunta akbara minni bi yawmin aw laylatin ma taqaddamtuka za mu yi tunawa yana mana magana akan wato sanin girman na gaba da sanin mutuncin wanda ya girme ka daga cikin al'adu na kirki da musulmai ya kamata su koyi da shi to shine kawo mana labarin Layth da yake tafiya tare da Talha ibn Musrif naga ya sa Musrif amma ni dai sunan yanda na san shi Musrif ne in kuma nayi wahani to Allah ya gafarta mun za ku duba daga baya kuma malami ne cikin malaman tabi'ai mutanen kasan Kufa daga cikin mashahuran qurra'u masu dadin karatu wanda yake cikin mutane masu falala da bin Allah da tawalu ya daga cikin qurra'u da suka samu kansu a cikin rigimar yakin jamajim wanda aka yi na Ibn al-Ash'as din nan da Hajjaj amma tsawon rayuwarsa yana cewa yayi nadama akan tarayyarsa da wannan yaki duk da yake har yaje dawo bai harbi kowa ba bai saru kowa bai dauki makami ba Allah ya gafarta mai in ba na manta ba ya rasu a shekara ta 112 yana da tarihi a cikin sura Al-Min Nubala yace sai yake ce mushi law kunta akbar min yake ce ma bin nan shi Laysu din da a ce na san ka girme ni bi yawmin koda da dare guda rana guda aulailatin ko dare guda ma taqaddamtuka ce wallahi da bazan shiga gaban ka bazan shiga gaba da kai ba in na san ka girme haji bai da mutanen farko jama'a suke kai da kai cewa kana bin salaf kai ya kake wa da sana Abu Isma'ila qala da sana Muhammad Abu Isma'ila Muhammad ibn Isma'il at-Tirmidhi qala hadathana Uqbah ibn Mukrim قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن حسين المعلم عن ابن بريده قال قال سمره سمره بن جندب الفزاري صحابن nan cikin jaruman sahabbai wanda babban jarumi ne cikin sahabbai salamatu bin jundub yana cikin abin nan yan siyasa cikin sahabbai yake cewa laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfazu anhu na kasance yaro ne dan kankani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadan magana ina kiyayewa fa ma yamna'uni min alqawli illa anna ha huna rijalan asannu min amma babu abin da ke hana na tsoma baki ne magana anan wajen sai saboda akwai waɗanda suka fi ni shekaru ya san abin da zai fada amma akwai wanda suka fi shekaru kuma sun sani za su fada idan ka sai shiru irin da muka ji ga Sayyidina Abdullahi dan Umar sahabbai sun saba da irin wannan wato tarbiyyar ta cewa yaro bai magana in ga babba kuma kuma yanzu muna rayuwa a zamanin da yaran suke ganin manyan ma ba su san abin da su suka sani ba kuma duk wanda ya ce duk wanda aka ce mishi ya saurara babba ya magana sai ga cewa wai shi ba a mai adalci ba ya za a ce kai ya magana bayan ya san abin da zai faɗa wannan wata dabi'a ce da shedan ya bujiro mutane cikin talbisin da yake musu gaba wallahi da ma hatta wannan karantawar da muke inda akwai mutane suka fi mu shekaru da su wallahi ba za mu yi bai kamata mu yi ba kamar misali yanzu ni din nan na wuce shekara 40 amma in akwai mai shekara 60 da ya kamata yi bai kamata yi ba kawai larura ce haka limanci haka duk wani abu da ka sani da za a sa na shugabanci ko alƙalanci ko me ana so a gabatar da masu shekaru domin jama'a shekaru ba ƙarya ba ne shekaru suna ba mutum hikima da basirar da ko ka fi shi ilimi ba zai ka fi shi wannan basirar yanzu mu da muke wannan muke karambanin usadancin nan sai ka zo ka ga wani da ke sallah a nan masallacin kuma ke gama da shi a wani waje wataƙila ko izu ɗaya bai iya ba amma wallahi idan ya maka wata nasiha ko ya maka wani tambihi akan wani abu da kai sai ka tabbatar cewa kai da gaske ne wannan yafi daɗewa a duniya na san galibin mu a nan muna da irin wannan experience za ka zo kai wani abu ƙuruciya ta ja ka ko wani zafin kai ya ja ka sai wani dattijo da yake ganin girmanka saboda Allah ya jarabce ka da malanta ana ganin kamar kai malami ne to yana baka wannan girman na malanta shi kuma da girman shekaru in ya ja ka gefe yayi maka wata magana babu aya ba hadisi kada kinga ba gane cewa lalle yarinta ta ɗebe ka Allah ya saka wa malam baban gwale da alheri kullun ina kwatanta wannan magana ta shi yakan ce in Allah ya baka ilimi kana yaro ba fa za a yafe maka yarinta ba fa za a ganta fa a cikin ilimin ka eh to shi za a ki so yara masu ilimi to a bar su a yaran ka a bar su ka a ba su damar zama malamai har sai shekaru sun zo musu su ci gaba tare ilimin har shekaru su zo kuma za su yi malanta to ba irin wannan da za su tinkari duniya ba babu laifi a wata ƴan islamiyya ko dan wani aji a bashi dan wani assistant teacher haka ko kannan shi a gida da sauran irin dai wannan wanda dai ko ya dawo matsala ya karama ce matsala ko mun gane ya karama ce bata yi fadi ba wallahi jama'a wannan shine abin da yake tarbiyyar magabata kuma dole sai mun koma kanta sannan mu zauna lafiya amma wannan yadda muke a ci barkate din nan kowa ya dauka dan dai tunda dai ya iya tada baki ya iya irabi ya yi hada alqur'ani kuma yana da jan wuya zai ji tsoron kowa to kawai shikenan ya zama malami wato da zamanin ne na malanta ce wanda babu regulation babu regulation babu sanin babu wani wanda yake cewa ga wanda ya kamata ga wanda bai kamata ba to sai kaza kawai abuwa su lalace mu amma a duka sauran sectors ai dole sai mutun ya bu wani tafiya har ya kai inda zai kai yana babu yadda za a yi mutun ya zama professor ba tare da ya ci wasu shekaru yana karantawa a university ba mafi karanci wata kila ce shekara 15 wannan wanda yake malokiyas mai karantawa kenan da ya fara daga ƙasa shekara 15 ko makamancin haka a cikin shekaru 15 ne ya koyi abubuwa da yawa ya samu experience da yawa haka asibiti ba yadda za a yi mutun ya zama consultant likita ba tare da ya bi wasu shekaru ba sai ya bi ka'idoji mabambanta tun daga registara ko me yake ci mishi medical officer kafin ya kure haka aikin dan sanda kafin mutum ya zama ya kai makamin a ce mishi AC ko AD me suke ce mishi assistant commissioner police ko makamancin haka sai ya bi wasu shekaru na service haka kafin mutum ya zama SAN lawyer sai ya bi shekaru na service haka kowane sector kafin mutum ya zama farm sec a civil service ya bi shekaru amma mutum yana iya zama sheikh dare daya yana iya zama muhaddith dare daya yana iya zama allama duk sunan da za a yi bashi dare daya zai iya fitowa kawai bai tafasa ba ya kone bai fuffuke ba ya tashi to wannan a cikin saha muke ta usabi ake samun wannan gangancin da zaran wani mai shekaru kuma yayi magana sai a ce hasada yake wa dan wannan yar hasada me zai mishi da zaran wani malami dan shekara 60 ko 70 ya ga wani dan shekara 25 ko 30 ko 35 yana wani shirme ko rashin hankali in yace bari ya mai nasiha ko yace a hana shi karantawa ko bai dace haka ba shikenan mu din dai mu masu karin shekaru mun zamu fito mai ta aibata wancan dattijan muna cewa hasada yake mai an ga ilimin shi ya taso wannan abin fa shi Muhammadu Yusuf bai fa jama'a Muhammadu Yusuf abin da ya fake nan shekarun sa san da yayi wannan abin nawa ne annit 30 yake bai kai 40 ba malaman da suka girme shi su Malam Albani su Malam Jafar su Malam Abba Aji su waye suka ta cewa ba haka ake yi ba sai kace hasada suke an ga ya taso yana da ilimi yanzu bala inda ya jawa mutane jama'a naga ai wannan zai fi zama misali da za a fahimta ko tunda ya shafi rayuwar mu ya shafi rayukan mu ya shafi kasan mu ya shafi tattalin arziki so haka wannan abin jama'a abin a kiyaye ne wato ya zama masu kananan shekaru su bari su ba a hankali su bar manya su ma wata rana inda da red lafiya za su girma za su kai wannan abu ya zama kai apprentice ne kana karkashin wani ko wato ana mentoring ɗinka ne a hankali har ka kai lokacin da za a baka wato ijaza to in mutum ya tashi kaba maka hujja sai ya kawo wasu istisna'at ai Ibn Taymiya ya fa karantawa shekara 10 kaza Ibn Taymiya Malik ya fa karantawa shekara kaza duk mu dauka haka ne sun fara karantawa ne da izinin malamansu kai ba baka izini kai akwai wanda baka izini su sai da aka ba su ijaza da kancin shekarun su kuma zamanin ba irin wannan bane lalacewa bata kai babu ma lalacewa su a zamanin su kuma ba a ga irin wannan tabara a cikin aikin su ba tunda suna da ilimi isasshe kai kuma ilimin bai isa ba shekarun ba su isa ba amma ka kosa ka isa Allah ya kyauta yawa duka annabawa sai suka kai shekara bayan aka musu wahayi in banda istisna'in kamar annabi Isa da annabi Yahya sai sun kai ashuddahu da Allah ya so sai ya aiko annabawa suna kasa da haka amma Allah kanshi yana da hikimar ya nuna mana ga irin yadda ya kamata a bari akalla mutum in shekara 40 ana sa ran yayi hankali ba a Nigerian context ba a Nigerian context an shekara 50 ma har yanzu matashi ne dan shugaban matasa ma dan shekara 50 da wani abu Allah ya kyauta malai sai ke cewa wa haddathana Abu Ja'far al-Abadi qala qala Abu al-Hasani al-Madaini lamma waliya Ziyad bin al-Iraq sa'ida al-minbara fahimida Allahu asna alayhi thumma qala Ziyad bin Abi wannan komanda cikin komandojin nan cikin sarakunan Banu Umayya wanda dan garin su abin nan ne su Hajjaj kuma irin su ne shi ma bai da tausayi yana duka mutane sosai yana kashewa shi ne yake cewa da ya munbari yace ayuhan nasu inni qad ra'aytu khilalan thalatha yace naga wasu dabi'u guda uku nabattu ilaykum fihinna nasiha ci to ina jan kunnan ku akai ra'aytu i'zama zaw sharaf ina jan kunnan ku dinga girmama wato masu daraja manya masu fada aji wa ijlal ahli al-ilm ina muku horo da ku girmama masu ilimi wa tawqir dhawil asnan ina muku horo da ku girmama masu shekaru dattawa wa inni uahidu Allah ahadan ice kuma na dauka Allah alƙawari la ya'tini sharifun biwadi'in lam ya'rif lahu haqqo sharafihi illa qaf tiran da wani mutum mai daraja ya kawo min karan wani mutum mara daraja cewa ya ki recognizing darajar wancan cewa wallahi sai nayi magana shi sai na horar da shi irin yadda mutane din yanzu kaga wani wanda ba a san ko waye ba ya hau kan Facebook ko kan TikTok ya zazzagi wani mutum mai daraja wani babban dan siyasa ko attajiri ko mai fada aji ko sarki ko malami to mu a nan Najeriya ne ko ake wannan a zona lafiya amma ko a Niger ba a wannan a Niger suna ba mu labarin cewa ko a Najeriya ne kuke samu irin wannan matsala ce ai mu a Niger idan wani yayi irin wannan abin da safa kabula asar an kamo shi ko waye shi ba haka bane wannan a Niger aka gaya mana mu ne ko a Najeriya ake wannan yanzu zaka iya sa live kawai ka kira sunan mutum ka fadi garin su har ma ka dan makala dan hoton shi da za a gane shi ka tattake shi kace kuma hanyi sa azu kaiya ba a Najeriya wato daban muke gaji to yace wa inni uahidu Allah ahadan wa la ya'tini kahlun bi hadafin babu kuma wani mutum wanda yake babba kahal shi daga tsakanin shekara 40 zuwa 60 yazo mun bi menene bi hadafin da wani mai karanan shekaru lam yu'rif lahu haqqo fadli sinnihi wanda bai san darajar shekaru na wancan ba ala hadafati bai san cewa wanda ya girme ka ya kamata ka girmama shi ba illa qafuce shi ma sai ne maganin shi wala ya'tini alimun bi jahilin la hahu fi ilmihi li yuhajjirahu sannan duk sanda wani malami ya kawo min karar wani jahili wanda ya wasa da ilimin malamin can dan ya aibata shi ko ya cutar da shi ce illa qafu shi ma sai ne maganin shi jahili yazo yana zagin malami yanzu duk abinda ake yayi kenan haja ne su dinga cewa malami ba su tsoron Allah malami ba su faɗan gaskiya wai jahili su ba su ga malamai yayi kamata su gudanar da aikin ilimi jama'a wani irin juyin juyi hali muke ciki shi mutum da ilimin sa yana gudanar da wani aikin ilimi sai wani jahili ya ce atafo ba haka ya kamata ai ba kuma daga nan da ba ai ba to ba tsoron Allah yake ba malamai su ce ga abin da ya kamata ai jahili su ce ƙarya ne ba shi ya kamata ai ba malaman nan ba su tsoron Allah shi kuma Allah ya ce malamai suke tsoron shi to ta ba a kamata ku da jahili ko ta Allah to yana daga cikin kuma abin da ya ja ni assessment ina abin da ya ja jahilai suka rena malamai sune malamai da suka rena junan su walau anna ahlul ilmi sanu husanahum malamai su suka fara bude wa jahilai kofar suka rena su na taba wannan magana dadewa kamar shekara 2 da suka ce da muka talacca a masallacin Malam Bashir Nawal da aka banne wani taliki ni wannan shine fahimta ta shine malami bai girmama ƴan uwan shi malamai ba sai Allah shi kuma sai ya jarabce shi da jahili shi ba su girmama shi ba duk sanda ba a hana malami ya wa ɗan uwan shi malami warware baki ko mai da martani a ilmance ko guga zana akan wani kuskure wannan ba a hanawa malamai suna da wannan al'ada amma mai da martani da faɗin magana ta saba wani malami ba lazumin ta ne sai ka ci mutuncin shi ba sai ka ce mishi jahili wawa sakare kun tana magana malam bani yake cewa baka taba cewa dai rubuci jahili ne sai ka ce malami ne amma dan dariƙa ne ka ka mishi hukunci na adalci amma an ka ce jahilin banza tsohon banza bafullatanin banza mutumin kaza banza ka zage shi da al'adar shi ka zage shi da ɗabi'ar sa ka zage shi da yaran sa duk irin wanda muke yi dinnan jama'a to na farko dai tukunnan mala'iku ba suna lissafawa dan kana kan teburin karantawa bai nufin da abin da ka faɗa daidai ne idan ka faɗi zagi kai cin mutunci kai kazafi kai kage ka aibata mutane duka yana nan a cikin tabin zulubinka na da yake nan na biyu kuma ko ka sani ko baka sani ba kana gaya wa masu sauraron ka cewa wannan shine yadda shine menene ya ce shine method dinka shine dabi'arka na malanta to kana nan kana yi tun ran da ka fara za su ga a malam yayi zagi malam yayi kaza har su fara sabawa da cewa ai ba komai ana yi to kuma sun tashi da kai za su fara yi ko da irinka saboda malamai su suka bude ma jahilai kofar aibata ƴan uwansu malamai wanda dai aibata masu falala sai Allah ya jarabce shi da marasa falala sai su aibata shi ko su aibata irin sa shine har muka waye gari a inda muke da nan dan ba abu ne da ya faru dare daya ba na taba yin a wata lecture na taba yi mana ka ambatan wani kuskure da ya faru har ila yau wannan ma ina fadan shi Allah ya gafarta ma malaman mu wanda suka shugabanci kugan izala a farko daga cikin abin da izala ta kira zuwa gare shi shine ta kira zuwa ga al-ilmu lil jami' ira abin da yake cewa a turance wato knowledge for all ko irin kaidar universal basic education kowa ya samu ilimi yana da kyau kowa ya samu ilimi amma gurgurdan abin da zai yi amfani amma akwai ilimin da ba na kowa bane akwai ilimi na khawas mun karanta a cikin Bukhari mallaka karanta da mu wannan babu ka game da kebance wasu da wani ilimi kama da aka zo aka ce ilimi ga kowa da an samu yan bid'a da suka yi tikarin ilimi to da aka zo sai aka akasa aka ce kowa a bar shi ilimi wajen girmama malami yan bid'a suna zakewa har suna wa malamai kamar bauta sai aka zo sai aka ce da malami da wanda ba malami ba duk ɗaya ne to ai shiga cikin mindset din mu cewa da gaske ne duk ɗaya ne alalin ba haka bane da jahili da malami ba su taba zama ɗaya ba halisul ladina ya'lamuna walladina ya'lamun to har kuma malaman ma suka karbi wannan fikirar suka ga kamar su ma duk ɗaya suke da kowa jahili ma suka karba suka ga cewa malami bai da falala a kansu bai da wata falala so da har wa kaza iya bai da wani mutunci abin kiyayewa bai da wata alfarma abin kulawa to kaga manufar da aka nufata daidai ce dan ai breaking wancan jinx din amma yadda abin ya wayi gari haka shine sai zama akwai matsala da haka dole ne jama'a a dawo da mutane cikin hayyacin su game da sanin darajar masu daraja duk mutum da yake sharifi ko malami ko wali ko wani siriki ko dattijo ko mai shekaru ko wanda yake da sadika wajibi ne a san a kiyaye wannan mutuncin kiyaye wannan mutuncin shi da sa kuma ƴan bayan ran da kuka zama masu daraja kuma a kiyaye muku idan ba ku kiyaye na wasu ba ku yi tsammanin abin da zai faru da ku sai ya gazana su Allah ya tsare mu to ina ganin bari mu ba shaka ko lokaci ya kure abin ya rikici wannan abin yana damuna ne sosai shi sa nake yin magana akan shi saboda mu dai bamu yi malaman mu haka ba akwai saura a cikin nasu yace to fa innaman nasu bi ashratihim wa ulama'ihim wa zawi asnanihim su mutane darajarsu da mutuncin su yana komawa ne zuwa ga mutuncin masu mutunci a cikin su da mutuncin malaman su da mutuncin dattawan su duk wata al'umma ana so a san al'umma ce mai mutunci to a ga tana mutunta waɗannan in ko ba ta mutunta waɗannan to ba sunanta al'umma mai mutunci ba sai a nema mata suna kuma daban Allah ya kyauta jama'a daman kullum abin da muke fara idan alhamdulillah mu anan makarantar mu ta Hadis Salafiya Allah bai jarci mu da wannan fitina ba alhamdulillah gurgurdan hali da haka mu ci gaba da kiyawa jama'a musan mutuncin na gaba da to amma kuma Allah ya jarumci da dama daga cikin ƴan uwanmu dalibai ko wasu daga cikin ahlus sunna ko wasu daga cikin ma masu danganta kansu ga salafiya ko ga dar hadisi za ga Allah ya jarumci su da irin wannan abu jama'a na san duk muna gani yau da gobe za ka ji daga bakin su da maganganun su in kai fira da su ballan sana kuma kana ta'amuli da kafafun da yake cewa kafafun sadarwa waɗannan na zamani ko na zumunta to za ka ga ashe al-kathir alladhi la yaruqu lak wanda ba zai maka dadi ba to mu jama'a mu dinga kiyayewa wanda zaka yi mishi da siha kai mishi in kana da alƙalami ko yadda zaka yi rubutu ko magana da za a ji to kai dan a rage wannan fitina domin ba daidai bace ba kuma tafarki ne na gari ba ba kuma tafarki ne zai za rayuwar mu ta yi albarka a nan gaba ba Allah ya gafarta mana gaba daya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله